بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yammacin Juma'a 26 ga watan Safar, hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama, shekara 1441, daidai da 25 ga watan Oktoba shekarar miladiya ta 2019. Barkamu da haduwa a wannan masallaci da ake kira da suna Jami'u Sheikh Talha As-Salafi, wanda kenan tudun jukun a garin Zaria a jihar Kaduna a nan Najeriya. Haduwa tare da ƴan uwa, iyaye, mata waɗanda suka taru don sauraron tunatarwa akan wata mas'ala daga cikin mas'alolin rayuwar musulmi. Allah Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya sanya albarka a cikin wannan haduwa tamu, ya kuma sanya albarka a cikin munasabar aure wadda asanadiyar ta ne aka gayyaci wannan muhadara. Waɗannan ma'aurata muna musu addu'a da cewa barakallahu lahuma wa baraka alaihima wa jama'a bainahuma fil khair. A matashiyar da aka bayar a sanarwar wannan haduwa ita ce rashin biyayyar mata ustazai ga mazajensu, ina mafita? Wannan na tsammanin shine abinda aka rubuta a takardar sanarwa wacce ta iske. Kuma na samu labarin cewa akwai abubuwa da suka biyo baya na maganganu da bayyana ra'ayoyi daga wasu ƴan uwa, imade ko dalibai, kuma su bibiyan wannan zaure na makaranta mai albarka, waɗanda suke ganin rashin dacewar wannan matashiya, ko kuma suka bayyana cewa ya kamata a yi mata kwaskwarima. Dan uwa Malam Yusuf Lawal Yusuf Hafidhahullah ya same ni kai tsaye akan wannan magana, a inda na ce masa ni kaina ina tababa game da dacewar matashiyar da kuma me ma zan faɗa idan na zauna a kanta. Amma ina ganin tunda dai ku da kuke tsare-tsare, wanda ku ne malamai a waɗannan islamiyyu da zaurukan karatu, kun yarda a tattauna akan haka, to bai kamata wani kuma wanda yake ɗan kallo ko mai bi ya zama shi zai tasiri wajen canza muku tunani ba. Na ce inda malamai ne da masu karantarwa da waɗanda suke da ruwa da tsaki suka ga dacewar a canza, to da sai a canza. Amma tunda ba su bane, to ni ina ganin a wanzu akan wannan matashiya, da fatan Allah Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya ba mu dacewa akan. Duk da haka, bayan dogon nazari sai na ga dacewar in yi mata kwaskwarima din, zuwa ga cewa in kirayi lacce da suna zuwa ga ustaziya, wataƙila zai ɗan rage yawan kalmomin da ke ciki, kuma ya sitirta abinda ake gani kamar na kyara ko na tonan siriri da ake so a mata ustazai, wanda kwata-kwata ba haka maudu'in yake nufi ba. Abu na biyu da nake so na yi tsokaci a kan shi shine a wajen sanarwar da aka yada game da muhadarar wanda ta bi duniya, kuma sakamakon tasirin hanyoyin sadarwa na tafi da gidanka na duniyar gizo, an yada wasu kurakurai musamman game da sunana. Na yi Malam Yusuf magana a kai cewa sunana kawai sunana Kabiru Abubakar, sai kuma laƙabin Asgar wanda ya zama wani juz'un la yatajazza daga sunan. Duk wannan mukaman da ya ta jerawa a jiki ba sa cikin sunana. Sunana kenan kawai, Kabiru Abubakar Asgar, babu Sheikh a cikin sunana. Ana iya cewa Dr. Asgar idan a jami'a, amma a wajen gari sunana Kabir Asgar kawai. In kuma Allah ta mun malam ɗin wanda ake ba wa kowane bawo shi to babu da shi. Wannan haka kuma da kokarin dole sai an makala wani hoto nawa a ciki wanda ban san ma inda malam Yusuf ya samu shi. Sai da nake tunani ma na tuna ashe a wajen wani taron ɗalibai da aka yi ne a jami'a ya samu ya makali hoto na ba da sani na ba ba da izini na ba. Allah ya yafe mishi da ni da shi gaba daya. A ina so in bada uzuri har ila yau da cewa Hausa ta rikikitacciyar Hausa ce. Za a ta ji Hausa wata iri ko kuma cakuɗe ɗiniya da Larabci ko da Ingilishi to sai a yi haƙuri da abin da ya sawwaka. Na san wasu musamman akwai masu bibiyan karatuttuka na har daga nesa suna yawan muni korafi akan cewa Hausa ta birkitacciya ce. To ba yadda na iya da wannan abin nan aibi da ke cikin yare na wallahu musta'an. Wannan muhadara da na kira ita da suna zuwa ga ustaziya na raba ta zuwa wato gaba guda hudu. Gaba ta farko tamhi shimfiɗa, gaba ta biyu ita ce bayani akan menene ke jawo matsaloli a gidajen auren mata waɗanda ake ce ma ustazai, gaba ta uku menene waraka ko me mafita game da wannan matsalolin, sannan kuma sai naɗewa daga ƙarshe wato khatima. Ina neman taimakon Allah subhanahu wataala. Nake cewa abu na farko shine tamhid wato shimfiɗa din. Ya kamata tun farko mu sani cewa ya ku ɗan uwa masu albarka cewa saɓani da rashin jituwa a tsakankanin ma'aurata wani abu ne na ɗabi'a wanda ba za a taɓa iya guje mishi. Babu wani gidan aure wanda ya wofantu daga saɓani ko rashin fahimta ko rashin jituwa ko a samu takun saƙa ko ta taɓurza a kan wani abu yau da gobe. Wannan ɗabi'a ce, ba za a iya guje mishi ba. A don haka idan abu ya zama na ɗabi'a ne bai da a guje mishi, sai dai a nemi hanyar magance shi. Alal misali, babu yadda mutum zai rayu da rai da lafiya a ce kuma baya jin yunwa, ba zai yi ba. Sai dai kawai ya tunanin duk sanda ya ji yunwa to ya zai fita, shi ne ya nemi abinci. Babu yadda za a yi mutum yana da rai da lafiya ya rayu a ce baya zagayawa banɗaki don biyan wata buƙata. Dole sai dai kawai in ya tashi gida ya nemi banɗaki, ba zai ce zai wadatu daga wannan buƙatar. To haka duk inda aka zauna, kuma yadda Bahaushe yake cewa zo mu zauna, zo mu saɓa, sai an samu saɓani. Amma yana zama matsala ne shi wannan saɓanin idan ya zama ya yi yawa ko ya hana zaman auren ya yiwu ko kuma ya haifar da matsaloli da suka biyo baya wanda suka ƙara ingiza shi. Don haka wannan shi abu na farko dalili akan cewa gidajen auratayya ba sa rasa saɓani. Za mu yi ɗaukan dalili daga ɓangare guda uku. Ɓangare na farko daga cikin abin da Alƙur'ani ya nuna mana, ɓangare na biyu daga cikin abubuwan da aka tsinta a cikin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ɓangare na uku kuma daga waƙiƙin rayuwa, daga abin da muke gani a rayuwar mutum da kullum. Idan muka lura a cikin Alƙur'ani mai girma a wurare mabambanta, Allah ya yi magana a kan wato gidajen aure da yadda za a katange su daga yiwuwar sabuwar wata ɓarna. Domin shi Alƙur'ani ko kuma kice ita shari'ar musulunci tana da abin da ake cewa preventive measures, wato matakai na hana faruwar matsala, ba sai ta faru a neme da za a yi ta ba. Duk abin da Ƙur'ani ya faɗa game da laifuka cewa yake a guji inda ake ji, a guji abin da zai jawo zina, kar a je inda za a yi fasikanci, kar a yi kaza, kar a yi kaza, ba wai sai in ta faru a san inda za a yi. Da haka misali Alƙur'ani mai girma yana cewa game da mata da mazajensu, Allah yake cewa wala tatamannaw ma faddala Allahu bihi ba'dakum ala ba'din lirrijali nasibun mimma iktasabu wa lirrijali nasibun mimma iktasabna was'alu Allaha min fadlihi inna Allaha kana bikulli shay'in alima, a cikin suratu An-Nisa. Allah yake cewa kar ku dinga wato yin buri kowa yana fatan ina ma a ce shi yake da abin da wani shi yake da shi tsakanin ma'aurata ko tsakanin wasu mutane daban. Allah ya ce mazaje suna da rabo da gaskiya abin da suka samu, mata ma suna da rabo da gaskiya abin da suka samu, ku nemi falalar Allah a wurin sa, dan dai Allah ya kasance mai ilimi ne akan komai. Wannan hani ne akan kada mata da miji su dinga yi wa juna ganin kyashi ko yi wa juna wato bakin ciki da sa ido akan abinda za ta samu. Akwai namijin da in matan shi tana sana'a to shikenan sai ya shiga bakin ciki da sa ido akan cewa tana fa samun arziki, yanzu za ta gagare shi, to Allah ya hana wa dan kar a samu wato matsala. Haka kuma fadin Allah da yake cewa ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddala Allah ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim, har zuwa karshen aya, har zuwa inda Allah yake cewa wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhunna fa in ata'anakum fala tabghu 'alayhinna sabila. Kun ga yanzu wannan ayar karshe-karshen ta dinnan na bayani ne akan yadda za a warware rikici idan ya faru tsakanin maza da mata a gidan aure. Wannan yana nuni zuwa ga ashe rikicin yana iya aukuwa kenan, don haka har aka kawo bayani akan yadda za a warware cewa idan sun yi kaza ayi musu kaza ayi musu kaza. Za mu zo bayani akan wannan a gaba insha Allah. Haka har ila yau dai a surutul nisa'i fannin Allah da yake cewa wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Idan ana tsoron shiqaq wato sabani ya tsanani tsakanin miji da mata, sai a nemo masu sulhu daga dangin duka biyu. Wannan ma yana nuni zuwa ga yuwar samuwar sabani tsakanin ma'aurata. Haka fadin Allah da yake cewa wa in imra'atun khafat min ba'liha nushuzan aw i'raba fala junaha 'alayhima an yusliha bainahuma sulha, zuwa ƙarshen aya, cewa idan wata mace ta yi tunani ta ji tsoron cewa mijinta zai juya mata baya, zai fita batunta, zai kuma yayi wata matar can daban, babu laifi su zauna a yi negotiation, a yi a tattauna, a yi yarjejeniya akan kowa ya haƙura da wani haƙƙinsa, dan dai a ci gaba da zama auren. Wannan ma yana ishara zuwa ga yuwar samuwar rikici. Haka idan muka kalli bayanin da Allah ya bayar akan qad sami Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha, wannan sura ko ayoyin da cikin suratul mujadala sun biyo bayan wani rikici ne da ya faru tsakanin wata mata da mijinta, har yi mata zihari. Kin ga rikicin ya faru kenan a aikace. Haka idan muka kalli abin da ya sauka na alqur'ani a cikin suratul tahrim, inda Allah ya bada bayanin irin wani rikici da ya kunno kai a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama tsakanin shi da matansa, wanda har ya kai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi musu yaji baya shiga gidan kwana 30 ko 29 da yawa kowa magana ba a cikin su bai shiga gidansu. Kun ga ashe da gaske an yi rigima din ta zamantakewa a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama har ma ta kai ga yayi yaji, kenan abun yana iya aukuwa. Kuma kenan babu wani gida da za a ce a fi karfin haka, dan da akwai gidan da yafi karfin haka ya kamata gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama kan gaba wajen fifiko da dacewa da a ce sam babu rikici. Amma haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ta fama da matan shi da irin waɗannan rigingimuwa, sai da Allah ya musu kashedi cewa ko dai su zauna da manzon Allah su mai da'a da biyayya, ko kuma Allah ya canza musu. Asallahu in talaba kunna ayyu bidilahu azwajan khairan min kunna muslimatin mu'minatin, har zuwa kashi asa rabbuhu in talaqakunna, Allah ubangijinsa ya ga dama ya sa annabi ya sake ku, kuma Allah ya canza mushi da wanda suka fi ku. Sai da aka musu wannan togaciyar tukunna, sannan aka ce kuma ya ba su zaki, ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidna alhayata ad-dunya wa zinataha fata'alaina, zuwa kashi idan rayuwar duniya ko kuke so, kuna so ku hole ne, to ku zo ayi kaza ayi kaza ayi kaza. Waɗannan duka nassoshi ne waɗanda za mu iya tsinkayar daga cikinsu cewa rigima ko saɓani ko rashin fahimta abu ne wanda yake waƙi'i, ba zai yiwu a kauce mishi ba a rayuwar aure. Ta ɗayan ɓangare na biyu, wato ɓangaren hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama, ishara a gurguje cewa akwai hadisai da dama da suka zo suka tabbatar da cewa an yi rigingimu, an yi saɓanin aure a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama, ko a gidansa ko a gidan wasu sahabbai. Alal misali, akwai hadisin Umar bin Khattab radiyallahu anhu wanda hadisi ne mashhuri yana cikin sahih al-Bukhari wanda Umar yake bada labarin zuwan sa gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dan yi wa yassa Hafsa wa'azi akan biyayya aure Umar ne yake zauna a gidan sa yana kirga kudade ko yana wani lissafi sai matarsa ta sa baki a cikin abin da yake sai mata tsawa yace ina ruwanki da abin da nake zaki samu baki sai ta ce ka ji ka kai yakka tana can gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama tana tsagalgale mishi kai kuma nan kana so a maka biyayya sai hankalin shi ya tashi yace da gaske kike yace kware ko yace to wanda ku duk ta tashi gawo shine Umar bin Khattab radiyallahu anhu yayi marmaza ya hada kayan sutarsa ya tafi gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya shiga ɗakin Hafsa yace mata ai Hafsa yake Hafsa atughalibu ila kunna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama watahjuruhu al-yawma hatta al-layl wai da gaske ne ɗayan cikin ku takan yi kushi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta kaurace mishi tsawon wuni har dare bace magana da shi ba qalat na'am yace kwarai kuwa sai mu yace laqad khifti wa khasifti kin shiga uku Hafsa kin lalace dan yi ta mata fada yace karki rudu da Aisha wannan wanda kenta yake rudanta tana ganin annabi yana son ta saboda kenta kake rudda ita ki tsaya matsayinki karki dame shi da bani bani idan baki da shi ne ki tambaye ni Hafsa ba da juwan nan fadan da ya mata ba sai da ta je ta yi abinda bai dace radiyallahu anha wa an abiha almuhim kun ga da gaske kenan ya auku a gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama an yi wannan rigima har an zo yin sulhu sannan a cikin hadisin Aisha radiyallahu anha wanda al-Imam al-Bukhari da Muslim da Ahmad suka fitar wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inni la'alamu idha kunti radiyatan wa idha kunti alayya ghadba yace ina ganewa a san da kike jin dadin zama da ni kuma ina ganewa san da kike fushi da ni tace mishi ya kike ka gane yace idan muna zaman lafiya in zaki rantsuwa suke cewa rabbi muhammad idan kuma ba ma muna cikin fada ko ba ma jituwa in zaki rantsuwa suke ce wallazi anzala alquran ko ki ce wa rabbil ka'aba wato ko sunan shi bata fada idan tana jin haushin shi to kun ga ashe ana yin fushi ma a gidan manzo Allah sai sama ka yi mishi magana salawatullahi wa salamuhu alayhi haka a hadisin Anas dan Malik radiyallahu anhu wanda yake cewa kamar da Imam at-Tirmidhi da Ibn Majah suka fitar da shi da Ibn Abi Shayba da isnadi tabbatacce wanda Anas ya ba da labarin cewa wata daga cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta kawo mishi kyautan wani abinci yana ɗakin Aisha da aka kawo abincin Aisha kawai ta fushi sai ta sa kafa kawai ta hambara kwanan abincin kwanan ya zube abincin ya watsi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sa hannu ya tattare abincin nan yace ma wasu yara da suke gona a wajen kulu fa inna ummakum kad garat ku ci abincin nan wannan mata ta yi fushi ta ɗaki shi ya haura mata hankalinta sannan ta lalata musu kwano ta fasa musu kwano sai annabi yake to a dauki kwanan ta aje a riya qas'atun bi qas'atin wannan ma yana tabbatar da aukuwar ire-iren waɗannan abubuwa haka in muka kalli irin yanda Aisha da kanta radiyallahu anha take bada labarin cewa tana matukar kishi da Khadija bintu Khuwaylid radiyallahu anha tare da cewa fa bata riski Khadija a gidan auren ba sai da Khadija ta rasu radiyallahu anha sannan aka aure ta amma saboda yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake da wafa'i cika alƙawari yana damuwa da labarin Khadija kullun yana mata labarin Khadija bai wa Allah kaza 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 sai ta zama tana kishi da matacci da ake cewa ko abin yana damunta kullun har wata ran take ce mishi wai kai kana ta labarin wata bazawara wacce ta riga ta mutu Allah bai canza maka da wata tabita ba yake ce mata Allah bai canza mu da wata tabita ba sai dai wata daya yana mata tilawa wannan karatu kullun yazo ɗakin da sai ya tuna mata cewa Khadija ta bi da daraja tace daga nan na gane cewa Khadija ba sa'a ta bace sai dina damuwa da al'amarinta haka hadisin ainihin wato rigima da ta faru tsakanin Ali dan Abu Talib radiyallahu anhu da matarsa diyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Fatima radiyallahu anha inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yaje gidanta yace mata aina ibn ammi ina mijin nake tace gashi can wai ya fita yaje masallaci ya kwanta yake shigowa gidan nan saboda mun yi fada kaga yar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da darajarta da tarbiyyarta amma ita ma suna yin fada da mijinta daga abu ne na dabi'a da ba a iya abin nan hanawa a wannan hadisi na Aisha shi na Fatima yana cikin Bukhari shi ma da Muslim akwai ta riwaya ta Imam Abu Dawud da Imam Nasa'i da Imam Abubakar al-Baihaqi rahimahumullahu ajma'in da isnadi tabbatacce wanda ya ba da labarin cewa mata wajen su 70 sun zo sun kewaye gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun kawo ƙara cewa suna ta yin fada da mazajin su kuma har mazajin na dukan su akan duka shine annabi yake cewa to wanda yake dukan mata ba shi daga cikin zababbun mutane a cikin ku dena dukan mata haka hadisan suka zo da ire-iren waɗannan labarai masu yawa to ta fuskar kuwa waƙiin rayuwa abinda yake faruwa wato abinda yake reality wato abinda kowa ya gani ko kuma ya faru da ke ko ya faru da ƴar uwarki ko ya faru da mahaifiyarki ko ya faru da ƙanwarki a gidan aurenta ko da makwabciyarki ko da ɗalibarki ko da ƴar ajinku ko kuma ke da kanki ya faru da ke waɗanda suke zaune suke jina anan waɗanda suka yi aure za su tabbatar da wannan cewa ta taɓa yin rigima da mijinta ko da kishiyarta ko ta yi cuta ko an cuce ta ko an bakanta mata ko ta bakanta wani tunda aka fara aure a duniya haka yake har yanzu ba a fasa ba dan ka zaki ga dattawa in za a kai amarya za a yi tace mata to ki ta hakuri ba ki ta hakuri haka su mama za ake ga musu sun yi aure ai ta hakuri in ba hakuri ba zai yiwa dole sai an yi sabani wani auren ba a wuce mako guda sai wanda suka yi auren sun fara da zaman me yasa ma suka yi auren mako guda kafin asabar ta zagayo za su fara da zaman amma kuma haka za a hakura ai ta zama dai in Allah ya kaddara zaman har a zo a saba a hakura da rigima ta zama ba kuma rigima ba wannan shine waki ina tabbatar da cewa duk mai saurare na kai tsaye ko daga baya in dai ya taba yin aure ko namiji ne ko mace ne gaskata wannan cewa duk yadda kuka fahimci juna a matsayin saurayi da budurwa ko masu neman aure a bayan an zo cikin auren wanda zaman gaskiya ne zaman gaskiya da gaskiya ne to wasu abubuwa za su bayyana sabanin abubuwan da ake tsammani wannan kenan to an ce wannan sako zuwa ga ustaziya ne ya kamata mu san wai wa ake nufi da ustaziya dan wanda ake sakon da su su sani lafazin ustaz ko ustaziya wanda Hausa ce da aka aro daga wani yare asali su ma Larabawa ba kalmar ba a yaren su take wannan kamar yadda malaman lugha suke faɗi asalin kalmar an aro ta ne daga ainihin wato yaren da ake ce ma Farisa yaren Farisa wato Persia kamar yadda a ce yaren ƙasar Iran ke wanda a can yaren su abinda take nufi malami ko kuma wanda ya kware akan wata sana'a kuma har yake koya wa mutane kamar a ce ƙwararren mage ko ƙwararren tela ko ƙwararren mai ainihin wato aikin bada magani ko makamancin sa sai a ce mishi ustad wato ƙwararre gogagge to lokacin da Farisa suka shiga musulunci sai suka shigo da yaron su daga nan sai wannan kalma ta yi na so ta shigo cikin musulunci sai aka waye gari ana bata irin wannan ma'anar ta nuna girmama mutum da sanin cewa ya iya wani abu ko ya ƙware akan wannan abu al-imamu al-habib abu al-khattab ibn dihya a cikin littafin shi al-mutrib ya ba da wannan labari cewa kalmar ba asalin larabci ba ce haka al-jawaliki da abu al-baqa al-ukubari a cikin sharhin diwan al-ash-sha'ir al-abbasi shine abu tayyib al-mutanabbi dukan su haka suka faɗa kuma ya zo a cikin tura a cikin literature na musulunci da wannan ma'anar domin cewa ustaz yana nufin gogagge ko ƙwararren malami wanda ke koya wa mutane ilimi kamar yadda za mu gani misali a cikin tarihin Abu Ubaida Al-Qasim ibn Sallam a inda Imam Az-Zahabi yake ba da labarin cewa Ahmad ibn Hanbal yana cewa Abu Ubaida ustazun Abu Ubaida ƙwararre haka ya zo a cikin ainihin wato ha ila yau littafin Abu Sheikh Al-Asfahani wato akhbaru Asfahana da yake labarin malam Abu Abdullah ibn Manda yake cewa Ibn Manda ustadu shuyukhina wa imamuhum, ustadu shuyukhina malamun malamanmu ne kuma limamunsu. Al-Imam al-Bayhaqi a cikin littafin shi mai suna As-Sunan al-Kabir ya hakaito labarin wani mutum mai suna Al-Hasan ibn Mansur wanda malamin su Bukhari ne da Muslim ya rasu ta 238 an so a bashi alƙalanci ya gudu ya kuya ya ta'addu'a yace Allah ya sa ya mutu bai dade bai mutu da haka bai wannan alƙalanci. To wata rana ya shiga yace ya shiga gun malam Yahya ibnu Yahya an-Naisaburi malam Imam Muslim yace ya mai sallama sai malam Yahya yake kula shi sai to a wajen sai yake cewa da khaltu ala Yahya ibnu Yahya fasallamtu alayhi falam yaltafit ilayya fajalastu nahiyatan hatta tafarraqa an-nas fadanautu wa qabbaltu ra'sahu faqultu ya ustad shin abin nake so ina mana da yace ya shi mun wannan malami ya mai sallama sai malami ya tukula shi yana fushi da shi sai bari sai da aka watsa gabaki daya sai je kama hannun shi sun bace shi kamar yace shi ya ustad kamar da Hausa a ce Allah shi gafarta mana ko Allah ya ji kan malla. Kun ga suna amfani da lafazin ustad dan girmamawa dan nuna cewa malami. Haka har ila yau a cikin littafin Shu'abul Iman na Imam al-Bayhaqi ya bada labarin wani abu da aka ambata daga Imam Malik rahimahullah wanda Isma'il ibn Abi Uwais wanda Malik kawunsa ne kuma Malik malamin sa ne ya rasu shi Isma'il shi kaga 226 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Al-Imam al-Bukhari da Muslim da Abu Dawud da Tirmidhi da Imam Ibn Majah dukkanin sun fitar da hadisan shi yace sami'tu khali malik ibn anas yaqulu qala li rabi'a najid qalun wa mahaifiyata malik ibn anas yace rabi'atu ra'i rabi'atu ibn abi abdurrahman yace wa malik husayn yace wa kana ustadha malik rabi'atu ya kasance malamin malik cikakken labarin shi ne yace wa malik man safala suwa ne ne wulakantattu sai ya ce malik ya ce man akala bidinihi wanda ya ci duniya wanda ya nemi duniya da addininsa sai kara cewa malik fa man safalatu safala to suwa ne ne kaskantattun cikin kaskantattu sai malik ya ce man aslaha duniya ghairi bidini wanda ya gyara wani addini ya bata duniya ya gyara wani duniya ya bata addininsa. Malik ya ce fasad daren to daga nan sai malamin ya bashi ijaza cewa ya je ya karanta ya kai malami ya je karanta a shayi shine duk wannan malamin an kira su da suna ustad da aka adda can a cikin larabci kalmar ustad na nufin malami ko kwararre ko gubanci a wannan zamanin namu da muka zo sai ta zama tana nufin abinda nasara ke ce ma a yarurrukan turanci abin da yake ce ma professor wato babban malami a jami'a. Haka kuma mutanen da ake ganin girmansu kamar manya kamar dattawa duk ana kiransu da suna ustad. To amma mu a ma'anarta a nan local ma'ana a setting ɗinmu na Hausawa ko na Musulmi a arewacin Najeriya kalmar ma'anarta ta ƙuntata ta yi ƙunci a yadda da zarar an ce ustad ko ustazu ko ustaziya abinda ake nufi shine yan kishin addini, yan addini gabade-gabade wato yan kizala, yan ahlus sunna, yan salafiya, yan MSS, masu ɗage wando, masu barin gemu, masu yin hadda, masu zuwa gun wa'azi, mata masu sanya dogayen hijabi da niqabi, masu zuwa gun muhadara, masu yin sallar tahajjud, masu azumin litinin da alhadis, yan musabaka, yan addini ga nake shi su ake ce ma ustazai. Haka ne ko kun ga an kuntata ma'anar magana dama kalmomi suna samun kansu a cikin irin wannan tatabur zam wani lokaci ma'anar su sai fadi wani lokaci da kuntata kamar kalmar siyasa wanda asali tana nufin shugabanci da jagoranci ta zo ta kuntata ta zama kawai ma'anar ta dimokuraɗiyya ko ma ka ce ƙarya da yaudara kamar kalmar ainihin wato abin nan daƙiq kalmar daƙiq a larabci tana nufin abu mai tsari ko wanda yake an yi shi yadda ya kamata ko wanda yake yana da kyau amma da aka kawo ta Hausa sai aka bata ma'ana aka san wuce haka ce da kiki wanda bai da tsari ko bai sa abin da yake kun ga an bata ma ma'ana kishiyar ma'ana ta asali duk wannan yana cike abin da suke cewa abin nan wato al-iktirad al-lughawi aran kalma da musayar fasaha tsakanin harsuna dan idan muka ustadi ya anan da muke nimi shine mace musulma mai kishin addini wacce take da alaka da karatu ko zuwa islamiyya ko zuwa hadda ko musabaka ko take yin duk wani activity da ya shafi kishin addini da gwagwarmaya an san ta a cikin anguwa an san ta a cikin dangi an san ta a cikin kawaye cewa mai kula da addini ce dan haka koda a ce sauran mutane suna fadin kalmar ne da izgilanci to kake ga take a matsayin izgilanci ki dauka karama ce darajar ce da a ce miki yan sharishu ko a ce miki yan yawon banza ko a ce miki yan jeka da kike gani ko yan talla ai gara ce miki ustadi gara a san ki akan addini a san cewa addini kika sadara yafi miki mutunci yafi miki alheri akan a ce an san ki a wani abu can daban wanda ba shine mai kyau a takaice wannan ina ganin ya bamu haske akan wa ake nufi da ustaziya wato tamacin ustazi wanda kuma a kashin gaskiya daga cikin abin da yasa wato wannan matashiya ta taso shine mutane da dama sukan auri ustaziya ko da su ba ustazai bane ko da su ɗan duniya ne kawai kusan idan haka ake an bar ba ustazai an ba musu harkar lahira sauran mutane kuma su musulmi a harkar duniya da haka ko da ma ana wata magana ta shafa addini sai ka sa cewa ai wannan ku ya shafa kamar su ba musulmi bane su kawai abin da suka damu da shi shine kasuwanci noma kiwo karatun boko sana'a ku kuma ustazai ku je ku damu da hadda alqurani ku damu da zuwa gun muhadara da tahajjudi da zuwa gun tafsiri da sauraron malamai da yin sadaka da yin azumin litinin da alhamis ku je ku ta ibarwar su to da haka sai aka waye gari hatta waɗanda su ba su da saki da ustazanci da suna son zawo ustazi malamai su dariya kullum ana kawo musu cigiya ana neman wadara kun an je gun musabaka duk wata mata da aka gani ustaziya da kyakkyawar abin nan wato tilawarta sai kaga ɗan duniya da masu kuɗi suna abin nan wawasan su kwashi kowa yana ganin idan ya aure irin wannan to ya gama ci riba to idan ya aure ta a tsammani shi zai ga wata karamin mala'ika ce ne samu wato babu matsala kawai to idan ya je ya samu matsala sai ya zama ya samu wato khaibatu amal ya zama abinda wato ya zama disappointed ya shiga cikin damuwa cewa ashe ita ma za ta yi abu kaza ya dauka zai same ta irin da aka ce ya nisa annabi lastunna ka ahadin min an-nisa'i in taqaitun yana zamanin ta laysat ka ahadin min an-nisa ina da zaku yadda ni aka wannan ra'ayi cewa galibi abin da ke jawo ustazi ya take da farin jini shine kowa yana son ya auri mace ta kirki ita kuma ana da yaqinin ta kirki ko ana kyauta mata zato da kuma galibi zaki ga malaman islamiyya da ustazai maza wanda galibi su talakawa ne sai dai ta Allah ya si ta korafi da kunci saboda su yi ma yarinya tarbiya ta taso ana ganin akwai ma wanda aka san yana son ta ko yana nuna alamar yana shishinar ta amma dare daya Allah kan yi batu ne wani zai zo kawai da mota da kuɗi da kaza ya je ya siya iyayenta ya biya maka wuta umara ya canza babata gida da sauransu kafin ka ce Jack Robinson a hankalinta ya juya sai dai ustazi ya ganta kawai ana wuce da ta a cikin wata mota tana numfashi ƙasa-ƙasa shi kuma zai ci gaba da tilawa kawai abin da in ya yi don Allah ya karɓa to sai ya zama su da dama waɗanda ke auren su mafiyar lokuta ba ma ustazin ne yan uwansu wani lokaci su ko matan su ma tun da mutane ne dole kana ganin wannan ya zo da abin nan da kyakkyawar tattalin arziki wancan kuma ustazin kullum suna kaɗan shi a islamiyya rigar shi ma sai a hankali yau shafin ta wuri shi ba a mata uzuri cewa ba kowa ne zai iya yin wannan istiqama ba to idan aka je gidan auren sai a ga ashe ita ma tana da duk matsalar da kowace mace ke da ita to haka zai mata hukunci sai a karanta wajen hukunci domin wannan shine ɗabi'ar mutane wato laifin da su suke yi tunda su mutane ne gaba gari idan ke da ake miki kallon ustaziya kika yi laifin to za su zarge ki biyar zargin da suke wa kansu za a ce haddake da za a je gidan wani biki su suna rawa ke ma idan shekai ya zuga kika ce bari ki dan taga sai a ce haba wanci ke ma haddake su ba su cikin rawa ba kuma a ce su ba za a musu safi a kai ku bince ki da haka shi sa matar shi ɗayan wanda ba ustadiya ba tana yin wannan lefin amma yana hakura saboda yana kallon ta gaba garin mutunci amma kina kike ustadiya da kike wannan lefin to sai min ka miki wato zargi kuma wannan haka qur'ani ma ya nuna daga Allah ya fara matan manzo Allah sai kuma cewa wal kunna ma yusallati buyuti kunna min ayati llahi wal hikma ku dinga tuna abin da ake karantawa dakunan na qur'ani da sunna sai aka ce idan sun yi laifi man yati bil kunna bi bashatin dha'af lahal azab a cikin ko da ta yi laifi za a ninka mata azaba saboda tana da ilimi kun tuna da sanda suke cewa a ranar alkiyama malamai waɗanda suka yi aiki da ilimin su za a musu azaba tun a bayan alkiyama za a zaro hancin cikin shi yana bin kasa yana bukilin alkiyama saboda bai aiki da ilimin sa ba to haka tun a duniya mutane suke ma ustazai wannan kallon ina so na takaita lissafin wato dalilan da ke iya kawo rigima da sabani tsakankanin ma'aurata ba wanda suka shafi ba ga ustaziya kadai ba yana iya shafin kowa kuma ina fatan ku kula da su sosai wanda ba haka ba don Allah idan na gama ku mutu aliki cewa baya ci idan kuma akwai kari ina fatan ku kara akwai su da yawa amma na yi kokarin takaita akan guda 10 zuwa 11 wanda nake tunanin cewa a mafi yawan zamantakewar mu a wannan kasa da ake cewa kasar Hausa ko Najeriya ko arewacin Najeriya to galibi a dan karamin experience ina wannan abun suna faruwa sannan kuma na tattambayi wasu wanda suke gode malamai islamiya ne ko limamai wanda suke yawan sunan aure ko alƙalai ko dattawa a anguwa na kuma yi consulting wasu sources wasu wato kundayen bincike na zamani waɗanda aka yi su dan tattauna wannan matsalar a matakai na digiri mabambanta to da haka sai na kai ga tsakuro waɗannan na farko shi ne abin da na fara dinnan khaybatul amal wato disappointment mutum ya zama bayan auren yana nadamar ashe wannan abin haka yake saboda mutane da dama suna tsammanin mace ustaziya kamar mala'ika ce to shi ita ma ta yi mijin da ta aura din ya zama cewa tana tsammanin ya fi haka ko dai a halayensa ko a nagartarsa ko a wadatarsa ko a kaifin basirarsa in ta ganshi bai da wannan ba ta yi mishi da'a da haka za ta zama tana mishi reni da abubuwa daban-daban alal misali mace ce ta yi haddin alkur'ani ta iya wajen riwaya kala nawa ta san fassara ta san hadisai kai kuma ka zo ka lalaba ta ka aure ta ana zuwa yin ta rabaka da ko izini ya za ta yi ta musaffa wani ruwa mata haddata dole ta raina mutumin da ta same shi a haka sai zama tana da damar me yasa ma dama ta sani ta bata yi wannan auren to haka shi ma ta bangaren shi hala sai ya samu abin da yake tunani game da ita ba haka ba ta yi duk wannan tarin karatun ko bata iya abinci ba ko bata iya biyayya ga miji ba da makamantansu na biyu tattalin arziki wato abin da tsarin rayuwa ko zuruf na rayuwa wanda in suka zo da wahala kuncin tattalin arziki rashin wadata ko talauci ko kuma ya zama mijin ya kasa biya mata bukatun yau da kullum sutura abinci da sauran bukatunta misali bai iya biyan sai da take so wannan kuka lura hatta a gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an samu wannan matsala kamar yadda Allah yake cewa ya ayyuhan nabi qul li azwajika in kuntunna turidna al-hayata ad-dunya wa zinataha fata'alayna ummatukunna wannan ayat ta sauka ne bayan da mata suka taru suka yi mijin suka ce dole manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kara musu kudin ce bane ba za su yi ba suna shan wahala suka bo ba suka hada mijin suka turo aka gaya mishi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dora da su yana musu nasiha ran shi ya baci al-Imam al-Bukhari da Muslim suka wato cewa a daidai lokacin sai Abu Bakar ya ji labari ya zo yana ma Aisha fada Umar shi ma ya zo ji labari har ya shigo gidan ai yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam laura aita binta kharija da ka ga yadda muke da matata yar gidan kharija sahalat din nafaka ita ma ta tambaye ni cewa sai na ƙara kudin ce bare yace dai fushi na tashi zan maki ta har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dariya yake ce mishi kaga su ba ga suna abin da suke ci muke so da haka idan ta tallan arzikin mijin bai kai ba abin da yake bukata kuma ta kasa ta kasa hakuri akwai yiwuwar wannan ya zama dalilin raini da samun sabani sai kuma tsananin fushi wala tsananin kishi ne al-ghayra kishi dabi'a ce ta dan adam maza da mata duka suna yin kishi akan abu da suke kauna sawa'un miji ne ko wani abu ne kuma ba zai yiwu a hana mata yin kishi ba Allah bai tsara su don kasu ba sai dai ya zama kishi ki kira yin shi a bisa mizanin da addini ya yarda da kuma mutunci wato abin da ake cewa ma'ruf abin da aka sani a mutunci idan ko kishi ya tsananta to zai iya haifar da matsala shine ba dama ki ji kujin ki wata bugo mishi waya ko ki ga yaba wata murmushi ko yanzu kiran sunan ki ya manta ya faɗi sunan wata ko kuma kin taba sanin labarin wata mata shi da ta mutu ko wata budurar shi da bai aura ba wata ma ƴaƴa ce aka haifa ta haifi ƴa aka sa mata sunan wata tsohuwar budurar mijin aka yi ta rigima ma'ana ya taba yin wata budurwa sunanta Hafsa yanzu kuma haifa mishi ya sai sa mata sunan Hafsa shikenan rigima rigima ta tsananta dan me za a sa sunan waccan misali to irin waɗannan mas'aloli na kishi a bisa ɗan ƙanƙanin dare zai haifar da rigingimu da yawa da kan zaki kishi ki yi shi a hankalci wanda bai wuce mizanin shari'a ba kamar a yanzu zaki ga ana samun rigingimu da dama suna biyo bayan tasirin wato kishi ne sannan akwai al-ikhtilaf bil huwiyya wal adat sabanin bambanci da ke samuwa sabanin al'ada ko sabanin wato ra'ayi a rayuwa idan aka yi aure mata da miji al'adunsu suka bambanta ma'ana ba kabila ɗaya suke ba ko ba al'ummarsu ɗaya ba idan ba su ba a hankali ba wanda zai yi musu sabani sosai ko kuma sabani akan kowa ga abin da yake so a yi tun da kan misali irin abincin da suke so su ci in ba su ittifaki akai ba yana san irin abinci kaza ita kuma ba ta sani yana san irin shiga kaza ita kuma ba ta san irin wannan shiga yana san irin harka kaza akwai mijin da misali irin yan boko wanda bai so in za ku fita anguwa ya kake irin wannan shiga kin lullube ko ina din nan da niqabi da safa hannu da safa kafa kin saka wani gilashi ko ba a ganin ku bai baya san in an ji ku abokan shi za a ce matar shi cius ce ko ke ko ba ke fita da gilaba kin ga sabanin ra'ayi yanzu ba muna magana wake da gaskiya a ciki ba a abin da zai haifar da rikici dole a dinga rikici a irin wannan ke kina ganin fita babu hijab fasikanci ne kuma hakan ne shi kuma yana ganin ya za ya fita da gibi haka a lallube to wannan yake haifar da sabani shi ma sannan sai kuma ikhtilaful awlawiyat wato sabani ta fuskar cewa kowa yana da abin da Bature yake cewa priority me abin da ya dauka mafi muhimmanci da kuma ke abin da kika dauka mafi muhimmanci ke abin da yake muhimmanci a wuri shine kullun ki je Islamiya ki je ajin hada saboda da Lahadi ko ki je ki dauki lanci a FCE ko kuma abu makamancin wannan shi kuma yana so ne a dinga fita ana zuwa Mr. Beats ana zuwa ana dan shan shawarma watakila ana dan kallon Hausa din arewacin kudin nan ba a daga kafa ke kuma zaki ga cewa kina yin wannan to ai hada ki za ta dinga samun matsala zaki zo wani shafin ko ki jiya wargaje kin ga abubuwan mutum wato abin nan priority abinda kowa ya dauka da muhimmanci wani abu da dauka da muhimmanci ko shine kasuwanci shi sana'a shi zai je ya wuna a kasuwa ko office kuma ya dawo da lissafi ko ya zo ya bude computer ko ya dauko takardu ya ta lissafi yana buga waya ke kuma tun da kina so a zauna a dangi fira a ci abinci tare da sauransu wannan ma babbanci yakan iya kawo sabani haka nan al-ijhad fil amal tsananin yawan aiki wanda musamman ga mata wanda suke ma'aikata ma'aikaci asibiti kuma malamin makaranta ko ƴan kasuwa wanda kuma mafi yawan mata yanzu aiki suke mafi yawan mata dai musamman wanda suke tsakanin shekaru 35 zuwa ƙasa da aiki suke saboda wannan bala'i da tura su ya kawo mata ko ina kaje malamin makaranta mata ne ƴan kasuwa mata ne ma'aikatan asibiti hadis bila haraj
to yanzu har ta kai mamata har suna zuwa suna aiki a construction site inda ake gini za ga mace engineer mata aiki mata architect mace ɗan kwadago balantana kuma mata lawyoyi da mata nurses to idan ta je ta gama wannan aiki ta sha wahala mukaddara nurse ce ta je ta yi aiki ta kwana ta wuni a cikin asibiti tana kula da marasa lafiya ta zo gida ba abin da ta yi wa mijin nan kulawa ta so ta yi bacci shi kuma so ta kawo mai abinci yana so ta saurare shi sai ta ga cewa ya takura mata da wani yadda shi daga nan sai a fara samun rikici da sabani shi yana ganin ba a cikin lokacin shi ne fa ya ara mata take ba tana wannan aiki amma kuma yanzu aiki yana nema ya zama ya fi shi muhimmanci malamin makaranta sai ta dawo ta kwaso takardun yara ta ba su assignment to ta tamaki ko kuma a ce za a tafi abin da za a tafi wani course ko za a tafi retreat ko za a je excursion duka dai aka cinye ma miji lokaci wannan yana jawo rigingimu shi ma sannan a cinye mafi yawan lokaci a wajen gida kadamu aksarin awqat kharijal bayt ya zama cewa mafi yawan lokaci kina cinye shi ne a wajen gida an wuna islamiya an wuna a wurin abin nan karatu an yi kaza an yi kaza sai da sauran lokaci kankani ya rage wa mijin ko kuma shi ma mijin ya zama ta bangaren shi yana samun wannan matsala rayuwarsa ko kuma irin aikin da yake ko kuma irin al'adar da galibi maza Hausawa suke da ita cewa ko an dawo aiki karfe 4 ba za a shiga gida ba za a je a zauna ne a majalisa a cigaba da kira ana shanti ana cin balangu ana sauraron rediyo ana tattaba wayoyi ba wanda zai shiga gida ko doka ta ɓaci aiki sai bayan isha wasu ma sun sha ne na dare sannan za su shigo gida wannan mugun al'ada tana taimakawa ita ma wajen kawo rigingimu a gidajen wani sai kuma muhakatul ghayr kwaikwayon wani ki ga tana yin wani tsarin rayuwa ki tsaya ki kwaikwaye ta shine abin da ya faru da Umar bin Khattab da ya bada labarin cewa sanda suke Makka matan su suna jin maganar su gaba daya da aka dawo Madina fa idza nisa'un yace kunna ma'asharal quraish nadlimu nisa'an mu quraishawa mun kasance mu karfin matan faqadimna al ansari fa idza hum qaumun tadlibuhum nisa'un da muka zo kun ansarawa saboda da su kuma duka abin da ne abin da yake cewa mijin ta ce gaba ɗayan su fa idza qaumun sai mun ga wasu mutane tadlibuhum nisa'un mata su karfin su fa tabika nisa'una ay akhudna min adabi ko min da'abi nisa'in ansar sai matan Makka suka fara koyon halin matan Madina me yakon matan Madina su koyi wancan halin halin kirkin sai su fuska dake na banza saboda da Madina da aka haɗu da abu mai kyau da na banza to ne na banzan ke bata mai kyau in aka haɗa ruwa mai kyau da ruwa mara kyau sai su zama duka mara kyau da haka sai matan Madina suka fara koya matan Makka mugun hali ce ba ta tabbija ai ni mijina kaza wallahi bai isa ba sai suka fara koya to kwaikwayon tsarin rayuwar wata sawabin a ce matar wani mijin ne kishiyar sa ne kenan ko kanwaki a ɗaya a gidan mijin da can daban ko wata makwabciya ko wanda kuke office mate ko malama da kuke karanta tare ta a makarantar primary kar ki sake wata koya miki tsarin da ake rayuwa da mijin kowa ya nashi kowa ya rayu akan nashi tsarin in kika je kina kwaikwayon na wata za ki haifo da kanki matsala dan mijin ku ba yin ne ba kowa da halinsa kowa da tsarinsa sannan akwai daga ciki akwai at-taqiyya raina miji raini idan ya zama ta bi shi kuɗi ko ta bi shi izini ko ta bi shi dangantaka wannan yana jawo raini mutum ya je ya aure mace ta bi shi ne kamar da muka faɗa da farko ta yi hadda ta yi islamiyya ta saurari karatu na malamai iri daban-daban ta je lakcoci ta zai shekara 15 tana bin malamai tana sauraron su malam Ja'far Mahmud Adam su malam Albani su malam Binshagu su Dr. Abdullah Gadan Kaya su malam Musa Asadu Sunna duk malaman da ake yayi su kowa tana jin karatun shi ya zai kai kuma tunda kana shi kai ko kasuwa kake zuwa dole da dinga raina ka za a faɗa abu kankani a musulunci baka san shi ba sai ta ce Allah raba mu da auren jahilai shikenan daga nan an samu matsala to wannan yana jawowa ta fa haka ta fuskar dangantaka danginta ko gidan su ya fi gidan kai miji ko kuma ta fuskar wadata babanta ya mutu ya bar gado mai yawa ko ƴan kasuwa ce ko ta yi wannan karatu boko na zamani ta samu aiki a wani wuri mai gwa internet jin albashi mai nauyi duk wata kai kuma kana ta manage da wasu ƴan musabbar ka haka kana tana yawo kana sai da gwanzo to shi zaka samu kudin haka to sai idan akwai rai shi za malamai su ce cewa a kula da wato abin nan kafa'a wajen aure kowa ya aure kininsa saboda ka a samu wannan matsala sannan akwai tasiri na al-aqarib wal asdika tasirin yan uwa ko abokai yan uwan miji ko yan uwan mata ko abokan miji ko abokan mata suna yin tasiri cikin rayuwar auren kamar irin uwan miji ko miji yana da wasu yayi mata waɗanda galibin su halaba zawarawa ne madansu sun mutu ko sun kasa zama aure an sake su su zo ta kawo matsala a gidan auren ci ta zuga kanusu akan cewa wannan tana sakewa da yawa ya kamata a mata kishiya ya kamata a samata ka'idoji wannan yana kawo rigingimu ita kuma ta fara fada da su yace tana fada da maman shi ko tana fada da yan uwan shi duk abu ya rikice haka kuma abokai su ma suna kai canza wa cin tunani ta bangaren miji ko ta bangaren mata sai kuma na ƙarshe a cikin lissafin da shi ne yawan korafi komai aka miki a ce sai kin yi korafi komai aka yi ki ce ba daidai ba duk abu da aka kawo sai kin ce ba irin shi bane ko bure da aka so kin ce wannan ya kwana wannan waken da aka so ba mai kyau bane wannan atamfa ai jabuci wannan hansakin da ka so ai an daina yayin irin shi katin da ka saka mu ya zaka sa mun katin ni ba na guro nake so ba dai tiyar nake so ka san na daina amfani da guro komai aka wuce kai korafi an so doya da cikin wannan doya babu yan ne da ce wannan ai taraba ce ba na san irin ta wallahi ko mun gani in ya zama komai kina yin korafi akan shi da abun korafi da ba na korafi ba shikenan daga nan suku fara rigima da musu yayi wa masu albarka a ganin ku da tunanin ku da abin da kuka sani kun fi sanin wannan matsalolin shin wannan abubuwan da gaske akwai su na sara akan gaba irin su din da wasu ma za ku iya karawa ko to ya rage mai tunanin bai mafita game da waɗannan matsaloli to a dan uwa masu albarka a kullum mutane a cikin matsalolin rayuwarsu suna tunanin mafita to akwai hanyoyin samun mafita iri daban-daban wani lokaci mafita akan neme ta kowa gwargwadon tunanin shi ko tarbiyyarsa ko rayuwarsa yanzu irin wannan matsalolin na aure akwai hatta consultants wato ƙwararru mustasharu akan harkar aure wanda ake zuwa gunsu su ba mutane shawarwari akwai su wanda suka yi karatu mai zurfi a sociology ko a abin nan conflict resolution ko makamancinsu sun san halayyar ɗan adam sun san yadda ake warware rigingimu har yanzu sun kasa samu da mutane mafita sannan akwai kuma al'adu da ake bi irin al'adunmu na da za a ce komai ya faru a ce kiyawu ya tana yin yaji ko ta zo gidansu kawo ƙara babanta na dawowa zai ce tashi ta koma ba zai saurare ta ba za a sake a ji ta bakin ta ba wata ma a kan idan iyayenta mijin zai zazzage ta ko ya buge ta amma haka za a kyale shi a ce ai mijin ki ne ki yi hakuri zaman aure hakuri ya gada dan haka ake yi wata mai da tawa zai su ba ku labarin cewa dan haka ake ba a sauraron ya idan ta yi yaji ko mu cuta da ita zaki za a ce ne kyauta hakuri wannan ma ya kasa haifar da mafita da ko abin da ya zama wajibi mu koma zuwa ga yashi ne mu koma zuwa ga addinin Allah subhanahu wataala wato alqur'ani da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan miji su menene abinda qur'ani da sunna suke mana tanani a matsayin mafita a matsayin yadda za a samu waraka daga irin wannan rigingimu shi ne nake so dauko mana wasu ɗaiɗaiwar hadisai bayan wasu ayoyin alqur'ani wanda a cikin su da yin tunanin cewa za a iya samun mafita game da mafiyan wannan rigingimu na kasa su zuwa gida biyu akwai abubuwan da ake son a yi matsalin da kuma abubuwan da ake so a bari wato abubuwan da ya kamata ki aikata da kuma abin da ya kamata ki daina aikatawa wanda za su taimaka wajen ki samu salama a gidan aurenki a daina kawo ƙaraki ki zauna lafiya da mijinki don ki samu tsira duniya da lahira a cikin abubuwan da ya kamata mace ta dinga yi don ta samu wato salama da zaman lafiya da mijinta na farko akwai wato kamar guda hudu ko biyar abu na farko shine ta'atu zawji bil ma'ruf biyayya ga miji ki dinga zama mai biyayya ga mijinki a bisa abin da bai saba wa shari'a ba domin biyayya tana zama dalili na kiyaye rayuwar aure ta karfafa kauna ta kuma sanya a samu fahimtar juna kuma ta ja miji zuwa ga kyautata miki kamar yadda Allah yake cewa rijalun qawwamuna 'ala an-nisa ki imani da wannan ayar cewa mijinki mai gidanki Ibn Kathir da yake fassarawa yake cewa ar-rajulu qayyimun 'ala al-mar'ati ay huwa ra'isuha miji shugaba ne ga mata wa kabiruha kuma oga ne gare ta yace wal hakimu alaiha sannan mai mata hukunci wa mu'addibuha idza wajjat kuma shine mai mata ladabi idan ta karkace da ka ke da cewa mijinki shugaba ne gare ki mai gida ne sayyidina ne gare ki idan da girmama shi kina ba shi hukunci sa a cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Imam Ahmad da Ibn Hibban suka fitar wanda Sheikh Al-Albani Muhammad Nasiruddin rahimahullah ya inganta shi a littafin Adabuz Zifafi fi Sunnatul Mutahhara manzon Allah yake cewa alayhi salatu wassalam ila sallatil mar'atu khamsaha wa samat shahraha wa hafidat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha dukhuli udkhulil jannata min ayyi abwabi jannati shi manzo Allah yace idan mace ta yi sallar ta guda biyar ta yi azumin ta Ramadan ta kiyaye farjinta daga duk wani ƙarna sa'an nan ta yi mijinta biyayya ranar alkiyama za a ce mata zo ki shiga aljanna ta kofar da ke ga dama shine falalar biyayya ga mijinki za a ce ki shiga aljanna ki zabi kofar da ke ga dama kin ga wannan ba karamar falala ba ce har ila yau a cikin riwaya ta Imam Bayhaqi wanda Sheikh Al-Albani rahimahullah ya inganta ta a cikin littafin Irwaul Zariri fi takhrij ahadith manar as-sabil mazala sai su dake cewa law kuntu amiran ahadan an yasjuda bi ahadin ghairi Allah la amartu al-mar'ata an tasjuda li zawjiha da zan umarci wani ya wani sujuda wanda ba Allah ba da na umarci mace ta dinga yi mu ta sujuda za Allah ya ce yace gaba da cewa wallahi nafsi muhammadin biyadi la tu'addi almar'atu haqqa zawjiha hatta tu'addi sorry la tu'addi almar'atu haqqa rabbiha hatta tu'addi haqqa zawjiha annabi yace na rantsi da Allah wanda ne yake hannunsa mace ba za ta iya biyan haƙƙin Allah ba matukar ba ta biyan haƙƙin mijinta ko mun sallake da azumiki inda mijinki baya jin dadin rayuwa da ke to Allah baya son wannan ibada annabi yace walau sa'alaha nafsaha wa hiya ala katabin lam tamna'u da miji zai nemi bukatar ki alhalin kina kan siddi na abun hawa to bai halatta ki ce mishi a'a wannan hadisi ya tabbata ce da ka ana neman ki da ki zama mai biyayya ga mijinki abu na biyu shine siyanatu irdin zawji wal muhafazati ala malihi wa waladi kiyaye mutuncin miji da kiyaye masa dukiyarsa da kuma ƴaƴansa Allah ya ce fasalihatu qanitatun hafizatun lilghaibi ma hafizallah ko aure mata na gari qanitatun malamai suka ce muti'atu masu biyayya wanda hafizatun lilghaibi malamai suka fasara cewa shine wanda take lata da Allah ila gairi ba ta tunanin wani miji sai mijinta ba ta ganin wani miji ya burge ta ko ta dinga tunanin ina ma da mijin wance ne mijinta ko ta dinga tunanin cewa wallahi wani ma ya fi mijinta iya karya guda ko ya fi shi iya magana ko ya fi shi iya jida da iyali kar ki dinga tunanin wani miji sai mijinki sannan aka ce walau bi nazarati nazarati muriba koda da kallo ne wanda zai zama akwai wato raibu a cikin shi akwai shakku ko wata kalma wadda ta nuna ainihin wato kwarkwasa ka taima wani ballantana ce alƙawarin gamuwa da wani ko ta aikata wani sabu sannan bai halatta ga mace ta ci mutuncin wani abu na iyalan mijinta ko dukiyarsa ba kamar da Imam At-Tabarani ya rawaito hadisi akan haka a Shukr al-Bani ya inganta shi a cikin sirrin sahiha abu na uku shine ta kula da shu'ur dinsa tunaninsa da damuwarsa dole ki kokari mijin ki dinga ganin ki a kyakkyawar ka ba da kyakkyawar ado da sakin fuska kar ki bari ya dinga jin magana mara dadi daga baki ki duk magana da zai ji mai dadi ce magana ce ta mutuntawa da girmamawa ya zo a cikin hadisin al-Imam al-Bayhaqi a cikin Shu'ab al-Iman da Imam an-Nasa'i a cikin Asul al-Kubra wanda hadisi ne shi ma sahihi manzo Allah sai sabai yake cewa bana baku labarin matan ku wanda za ku zama da su a aljanna ba suka ce muna son wannan labarin sai ya ce su ne al-wadudu al-aqudu mace ne kaunar mijinta wacce kuma take amfani ga mijin al'udu ala zawja allati idha zadiba, wacce idan yayi fushi mijin ja'at za ta zo gare shi wata da kuyada hafiyadi ta kama hannunta ta sa a cikin hannun shi kuma ta kudu sai ta ce da shi la azumu gumbar wallahi bazan yi bacci ba hatta tarda sai ka hakura ta zo wato tantaran ku ba a gaba gare shi ta bashi hakuri. A cikin riwayar al-Imam An-Nasa'i da Ahmad wanda Malam Albani Nasiruddin da shi da Ahmad Shakir sun inganta wannan riwaya, Albani ya hasanata, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ayyun nisa'i khairu, aka tambaye shi wace Mustafa alaihi, sai yace allati idza nazara ilaiha tasurruhu idza nazara, in ya kalle ta ya ji dadi a ransa, wa tuti'uhu idza amara, in yace ta yi ta aikata, wala tukhaliquhu fi nafsiha wa maliha, ba ta saba mishi game da kanta ko dukiyarta, bima ya karahu, hatta dukiyarki mijinki yake da ta cewa akan ya bayi ta, kar ki dinga yin gaban kanki. Akwai wani mutum mai suna Asma'u dan Kharija wanda tabi'i ne cikin mutanen Kufa, da zai kai ma aisha za ta yi aure yake mata nasiha, yake gaya masa wasu kalmomi masu muhimmanci, ga abin da yake ce mata, yace ya bunayyati yake yata innaki kharajti min al-ushi alladhi fihi darajti, yau zaki fita a gidan da aka haife ki, fasirti ila firashin lam ta'rifi, zaki koma inda baki sani ba, wa qarinin lam ta'rifi, da abokin zama wanda baki saba da shi ba, fa kuli lahu ardan yakun laki sama'an, ki zame masa kamar kasa sai da miji kamar sama, wa kuli lahu mihadan yakun laku laki imadan, ki zame masa kamar abun shinkuli sai da miji kamar wato tirki, wa kuli lahu amatan, ki zama baiwa gare shi, ya kullaki abdan, sai zama bawa gare ki, wala talhati, karki yawaita wato korafi da naci, fayata kallaki sai ya guje ki, wala tubahidi an, karki dinga nesa da shi, fayan saki sai ya manta ki, yace wa in danamiki faduni minhu, in ya kusance ki ki kusance shi, wa inna aiki idan yayi nesa da ke famuri amu shi kyale shi ki bashi har ya huce, wahabbi anfahu wa ainahu wa sam'ahu, ki kiyaye hancinsa da kunnensa da idansa, kar ya ji sai kanshin da yake so, kar ya gani sai abin da yake so, kar ya ji sai maganar da yake so, wannan yana cikin zafin iya wuri yake. Abu na hudu da gaskiya abin da ake neman ki shine yi wa miji hidima a gidansa, duk da yake akwai sabani mai yawa akai, ko ya halasta ko wajibi ne ko ba wajibi mace ta yi girki ko ta yi wanke-wanke ko kaza, amma dai wannan sabani ne tsakanin malami ba ruwan shi, abinda aka sani a al'ada shine cewa mace tana aiki a gida, wannan shine al'ada duk duniya, kuma da duniya yanzu da aka waye gari an canza ta gaba daya, ya zo a cikin hadisai da yawa cewa matan sahabbai suna yin aiki. Asma'u ƴar Umais radiyallahu anha, matar Zubair dan Awwam Allah ya kara masa da, tana ba da labari game da hadisi cikin Muslim da wata riwaya a cikin Bukhari da Muslim cewa mijinta ta ce ba yi da komai sai dokinsa wanda yake hawa ya je yaki, ba yi da bawa, ba yi da komai, ba shi da gida, ta ce da haka ni ne nake yin komai a gida, tana ba da labari take cewa ya aure ni ba yi da dukiya, ba yi da bawa, ba yi da komai, ni nake zuwa in ɗebo wa dokin harawa ko ciyawa, ni nake wa dokin wanka, ni nake yin nika, nika irin na dutsen nika, ta ce ni nake zuwa da ɗebo ruwa, ni nake kula da gonarsa, ta ce kuma gashi ko abinci bai iya ba, ba ta iya yin gurasa ba, ta ce don haka sai wasu mata ne makwabta suke taya ta su mata abinci, ba ta samun lokacin yin abinci, kuma manzo Allah ya taɓa ganin ta ɗebo wannan ma wannan doki harawa bai hana ta ba, ma'ana ce mijinki yana da mota, ki zaki wanke ta, ki zaki wanke roba roban nan, ki mishi wanka tsaf, ki wanke kayan shi, ki goge, ki taje mishi kanshi, ki mishi polish a takalmansa, komai na shi ya tada shi ne ya kamata, idan ki haka zaki samu lada mai yawa, zaki samu daraja a gurin mijinki, amma wajen hatta cokali ba ta iya ɗauko mijinki, sai ya ɗauko da kanshi abinci ma zai iya ci mishi, gayi nan ka je ka ɗauka, wannan yana cikin Bukhari da Muslim cewa mata suna yin aiki. Fatima ƴar ma'aiki radiyallahu anha wa sallallahu ala abiha, tana yin aiki a gidan miji har hannunta ya kanta, hatta roki manzo Allah sai ya bai bata bawa ya hana ta, kuma sai dai bata salati ce ta ci gaba da salati ya bata a gidan, ta bata muna ganewa ya mamma sa barka. Abu na ƙarshe daga cikin abubuwan da ake neman ki da ki a gurguje lokaci na ta ƙurewa shine
ki zama abu na ƙarshe da ake miji nuna mishi girma da wafa'i shine takaba. Idan mijinki ya rasu, wajibi ne ki mishi takaba. Takaba da tana nuna zuwa ga girman mutunta mijin da kuma bin umarnin shari'a. Wata mata ta taɓa roƙon manzon Al-Furai'a bint Malik, ta roƙi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan cewa mijinta ya mutu, ba shi da gida, ba shi da komai, yabba ta je gidan ɗan uwanta, gidan iyayenta ta yi takaba. Har Annabi ya ce ta je, sai ce a dawo da ita. Ya sake tambayarta, me kika ce ma? Ya ce ki koma gidan da mijinki ya mutu, ya mutu ki takaba. Arba'ata ashhurun wa ashara, kamar yadda Qur'ani ya ambata ƙarar cewa wallazina yatawaffawna minkum wa yadhuruna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashara, ci sutul baqara. Abu na biyu da gaskiya abin da ya kamata ki shine banda waɗancan da ya kamata ki aikata, akwai kuma abin da ya kamata ki guje mawa wanda za su sa a zauna lafiya a gidan aure. Na farko shine da'a da aka ce aiwa miji, da'a tana kewaye da abin da yake ya tabbata a shari'a. La da'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq, da kuma hadisin inna mabba'atu fil ma'ruf, wanda yana cikin Bukhari da Muslim. Wancan kuma yana cikin sunan Musnad da Imam Ahmad da Mujam na Imam Abu al-Qasim al-Tabarani. Dukkan su hadisi ne ingantattun cewa ba'a ba mutum da'a sai abin da yake ya tabbata a shari'a. Da haka in yi umarni da abin da yake ya saba wa shari'a, ba za a mishi biyayya. Hakanan wajibi ne ki guje wa cutar wa miji, ki guje wa cutar masa da magana ko da aiki ko da cin mutuncinsa ko da wulakantawa ko da gulmarsa ko zulmar mahaifiyarsa ko ɗan uwansa ko kuma da rai. A cikin hadisin da Imam Tirmidhi ya rawaito daga Mu'adh bin Jabal, Allah ya ƙara masa yadda, cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa dirzan da wata mata a duniya ta cutar da mijinta, matar shi a aljanna daga cikin hurul ain za ta dinga cewa qatalakin lahu, Allah ubangiji ya tsine miki albarka yake dinku. Inna ma huwa daqilun alayki, ai wannan mijin ba kodi a wurinki. Yushan ku ayyu farin, in yu farin ake ilaina, muna nan muna jira ya rabu da ke wajen ki ji maskinuwa, ai aljanna ke miki. Ba idan anan an ce iyaye za su tsine miki, za ki tsoro, ya kamata ku ji tsoron tsinuwa daga lahira da tafiya. Shi ne zaki ga abin ki ya lalace ko miki ka taba babu albarka cikin sa, saboda kina tukar da mijinki. Sannan ya zo a cikin hadisin al-Imam Tirmidhi daga Abu Umama, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa mutane guda uku sallar su bata wuce daidai sai tunkunnan su, salatul la tujawu salatuhum adhan, bata wucewa. Daga cikin su akwai bawa wanda ya gude ba ubangidansa. Daga cikin su aka ce wa qur'atu batat wa zawjuha alaiha saqitun, da mata da ta kwana mijin da na fushi da ita, da haka sai kin guje ma wato a fushin miji, wannan shi ma shine gaba ta hukumar guje wa fushin miji. Gaba ta hudu a guje ma butulci kufranun ashi, wanda manzala sallallahu alaihi yake cewa a ra'aitu nara fa ra'aitu akthar ahli hannisa, naje na ga wuta, inji manzala sallallahu alaihi kuma yake sahih Bukhari yace na ga mafi yawan mata da ke cikin gidan wuta mata ne, amma mafi yawan dan wuta mata ne, a wata riwaya mata da masu kudi. Sai mata suka ce manzala sallallahu alaihi saboda mene? Sai Annabi yake cewa saboda kuna butulce ma alherin da aka yi muku, wannan alheri ko dai miji ko mahaifi ko makamancinsu. Ya ba wata riwaya cewa takfurna al-ashira, don ya zama al-ashir ismul jinsi ne da yake zama ko miji ko uba, ko kuma al-ashir ya zama miji kawai. Annabi yake cewa law ahsanta ila ihdahunna dara thumma ra'at minka shay'an laqalat ma ra'aytu minka khayran qattu, wannan yana sa a samu tabewa. Sannan a cikin hadisin da Imam Bayhaqi ya fitar da Hakim, Annabi ya ce la yadurullahu ila fir'atin la tashkuru zawjaha wa la tastadri an, Allah ba zai kalli matar da ba ta gode wa mijinta ba. Ki saba da yin miji godiya duk abin da ya baki, ki ce na gode, Allah ya saka da alkhairi, Allah ya ƙara arziki. Mata masu hankali sukan zauna ma haka, na ko su tunta gode wa miji su ce kai wannan na gode maka, da baka aure ni ba ya sani, ai wallahi na gode maka, Allah ya saka maka ni iya ma ka aure na da kai ma, wallahi na gode. Ubangiji Allah ya ƙara maka ɗaukaka, Allah ya ji kan mahaifa, Allah ubangiji ya haɗa da kai har aljanna, ki ta tuga shi kina mishi kirari. Ko mun gane sai ya dinga jin daɗi zama da ki, yana mutunta ki. Abu na biyar shine an hana kike ce miji ya sake ki. Annabi ya ce a cikin hadisin al-Imam Abu Dawud daga sahabi Sauban radiyallahu anhu, Annabi yake cewa ayyu imra'atin sa'alat zawjaha talaqa min ghairi ma ba'sin fa haramun 'alayha ra'ihatul janna.
Duk matar da buɗe baki tace a sake ta mara ba tare da wani laifi ba, to Allah ya haramta mata kaishin aljanna. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Yanzu kusan on daily basis mata suke wannan, za ta dinga yi mushi galati da challenge cewa in ka isa ka sake ni mara, in ka isa in ka haifu a cikin wancan ka sake ni, idan ba zina ka yi aka bai ka ba ka sake ni. Mata suna faɗa wa mutane irin wannan maganganun, so da dama ana faɗa, kuma an sake ta daga wutar da dama. To kin dai abin da manzo Allah ya ce a kan, duk da yake malamai suna faɗar cewa idan ya zama da gaske akwai kintarwa ko akwai matsala, to babu laifin tana iya neman a sake ta, dan amma ta bi ka'idar shari'a shine sai an bi abin nan, wato kwafa su haka min ali da haka min aliya, ta shawara da iyayenta ko malamanta ko na gaba da ita, idan suka gamsu akan cewa lalle wannan auren babu alheri a cikin shi, sannan za a iya cewa a sake ta. Sannan na gaba shine haramun ne an hana mace ta hana mijinta ya ji daɗin rayuwar shi da ita, ta ki shi ta ki zuwa wurin kwanciyarsa, ko ta dinga mushi abin nan, wato ta dinga ba ta yarda da shi sai ta ga dama, ko sai ta san da ta ga dama. A cikin hadisin al-Imam Bukhari da Muslim daga Sahabi Abu Huraira, manzo Allah yake cewa idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi falam ta'ti fa bata ghadban 'alayha la'anatha al-mala'ikatu hatta tusbih. Idan miji ya nemi mace ta wurin kwanciyarsa ta ki zuwa ya yi mishi da ita, to mala'iku za su dinga tsine mata har gari ya waye. Sannan abu na gaba da aka hana shi ne ifsha'u sirrul jima', ta je tana bada labarin alaƙar da ke tsakaninta da mijinta. Wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tara maza da mata yana musu wa'azi a cikin hadisin Al-Imam Ahmad, sai yake ce musu ya ku maza hala ɗayan ku na zuwa ya bada labarin abin da ya shi da matarsa, suka shi yace ya ku mata hala kuma kuna zuwa ku yi ko, suka shi. Sai wata mata take cewa ita Asma'u ke take cewa wallahi innahum la yaqaduna, ya manzo Allah wallahi ana yi. Sai annabi ce karku sake mu, misalin haka kawai misalin shaytani ne, shaytaniya da suka gamu suka yi zina kowa na kallon su. Daga cikin abin da aka hana wanda ba a so ki a matsayin ki na mata aure shine bai halatta ki azumi ba na nafila alhalin mijinki yana gari sai da izinin sa. Litinin ne ko alhamis, sitti shawwal ne, arafa ne, wane ne ayyamul bidi ne, ko wani azumi ne, ba za ki yi shi ba sai inda izinin mijinki. Idan ma kika dauka idan mijin ya zo ya ce ki karya, wajibi ne ki karya. Ya zo a cikin hadisin Bukhari, Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yuhillu imra'atan an tasuma wa zawjaha shahidun illa bi idni, baya halatta ga wata mata ta yi azumi mijinta yana gari sai da izininsa. Sannan an hana mace, abu na gaba da aka hana shi ne mace ta je ta dinga tuba kayanta a gidan da ba gidan mijinta ba, wannan ma annabi ya yi tsinuwa a kai da yake cewa ayyu imra'atin naz'at thiyaba fi ghairi baitiha kharaqa Allahu anha sitrahu, duk matan take cire kayanta ta cire hijabinta ko ta yi tabbur a wani wuri wanda ba gidan mijinta ba. Kamar yanzu a zamanance idan mata suka je irin shaguna da ake musu gyaran jiki, za a yi mata gyaran fata ko gyaran faratu ko gyaran gashi ko wani abu makamanta, ko za a yi mata masajin, za a yi mata tausa, ita sai ta cire kayanta daga ita sai on da waya haka suke, ko ta yi shiga swimming pool gidan wanka ko makamancin shi. Wannan Allah ya Allah shi ma zai yaga shamaki da ke tsakanin shi da ita, zai tona mata asiri. Hadisi ne da Imam Muslim ya fitar da shi. Irin wannan abubuwan da dama suna nan da yawa, amma a lokaci ya kure kwarai da gaske ba zai yi mu kai ƙarshen su ba. Don haka ina so na cike muku da wani hadisi kwaya ɗaya ko guda biyu. Aka ba da labari kamar da Imam Muhammad ya fitar cewa wata mata ta zo gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, bayan ta gama bukatar ta sai za ta tafi sai yake ce mata azatu ba'alin anti, ko kina da miji? Ta ce ina da miji. Sai annabi ya ce to ya kuke da shi? Ta ce to ina yin iyayi na wajen biya mishi bukatunsa ko biyan abin nan damuwarsa. Ta ce amma dai ka san ya manzo Allah mazan ne wallahi sai korafi, ko ta ba na iyawa. Sai annabi ya ce mata ki dai fanduri, ki dai kokari ki duba, ki kokari dai ki duba tsakaninki aina anti minhu a wani matsayi kike, fa innahu jannatuki wa naruki, shine aljannaki shine wutanki. Wannan shine abin da ya kamata ya zama a cikin yana miki eko, yana yin wato yana dawowa cikin kullun ki goye shi cewa aljannaki da wutanki, in kin gyara shine aljannaki, in kin mata wutanki. Ina faɗa duk waɗannan maganganun, ina cewa
ina sare kuma na san kowa ba yana da cewa maza suna da matsalolin da suka fana mata sosai kana tace sosai dan me za a tara mata su ai kan su fada haka to amma saboda shine mawdu'in magana amma tsakai da Allah mu maza matsalolin mu suna da yawa dole mu faɗi gaskiya akan kanmu galibi a mafi yawan rigingimu da ake a gidajen aure maza ne ba su da gaskiya a cikin rigima 10 wata kila guda 8 maza ne ba su da gaskiya ko da a ce idan an zo rigima matar tana yin abin da bai dace ba kamar da yazo a cikin hadisin al-Imam Tabarani yake cewa annabi ya ce bai halasta ga wata mace ta shigar da wani gidanta ba da izinin mijinta ba bai halasta ta fita ba da izinin shi ba kai bai halasta ta fita ba ko da a ce ya bata izini amma ba da jin dadin rai ba sai annabi ya ce wala ta'tazilu firashahu wa in kana azlama minha kar ta kaurace wa gadansa koda shi ne bai da gaskiya to koda a mafi yawan lokuta mu ne babu da gaskiya amma ku kuma kuka zo sai ku yi kuma ku yi wato kurabar cuta da cuta ba ku yi idfa billati hi ahsan fa ila alladhi bainaka wa bainahu adawatun ka annahu waliyyun hamim da ka ya koma sa albarka iyayen da sauran masu sauraron mu ina wa kaina nasiha da kuma ku matan cewa kowa ya kokari ya ga yayi abin da yake shine gaskiya shine alkai ina cewa kuma haka yau na san ban baiwa wannan mawdu'i haƙƙin sa ba saboda ƙorewar lokaci da kuma yanayi amma ina fatan dan abin da na faɗa abin da yake daidai ubangiji Allah ya sa mishi albarka kuma Allah ya ba mu dama aiki da shi wanda yake kuskure ko mutuban harshe ko karancin ilimi karancin fahimta ubangiji Allah ya bibini da ku gabaki daya Allah ubangiji ya sanya albarka a cikin tarayya aurace da muke matsalolin da suke cikin ubangiji Allah ya kaure su waɗanda suke sun riga sun zama mana jiki to Allah ya ba mu hakuri da juriyar daukar su kuma Allah ya ba mu ladan hakurin da muke da junan mu ko mu gane cewa waɗannan gidaje na aure to tushe ne na gidan al'umma bai yiwa al'umma ta rayu babu su da zaran an wargaza su to kamar an wargaza al'umma da ke biye kenan ina nuna godiya ta musamman ga ɗan uwan da suka yi suka hada wannan muhadara shine su Malam Yusuf Lawal Yusuf da sauran masu taimaka mushi ubangiji Allah ya saka musu alkhairi Allah ya zama gaba gare su Allah kuma ya sanya musu ikhlasi a ayyukan da suke yi na da'awa da yada ta da karantawa babu shakka su rike aiki mai wahala aiki kuma wanda yake mai kunci amma kuma mai tsananin lada idan sun dage akai idan sun rike Allah ya saka musu alkhairi ko kuma iyaye mu mata waɗanda suka taru suka sauraro wannan muhadara ina muku fatan alkhairi Allah ubangiji ya saka muku alkhairi Allah ya sanya albarka a cikin rayuwarku da zuriyarku da ƴaƴanku da sarkanku da bayanku ubangiji Allah ya mai muku bayanku Allah ya sa albarka a rayuwarku kuma Allah ya sa ku zama masu biyayya ga mazajenku Allah kuma ya sanya albarka a cikin gidajen auren ina faɗa wannan nake cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk